لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلا شيء متارن البركة مسلا شن واللقى دكينات شكين غرنبوشي أولا يمتشينا لتنم yau 8 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 6 miladiya ta 2016. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul kafi, sannan muna cikin kissar annabi Musa alaihi salam da tafiyar da yayi zuwa ga al-Khidr alaihi salam. Zamu ansa ƴan tambayoyi kaɗan, ba da yawa ba kamar jiya. Jiya tambayoyin sun cinye mana lokaci da yawa. Wannan yana tambaya, yake cewa su wane ne ya zamanto wajibi a cikin ƴan uwana in sadar musu da zumunta ƙarƙashin faɗar Allah ta'ala, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Sannan waɗanda in na daina zuwa wurinsu, Allah zai sanya ni cikin ƴan wuta. Sannan kuma ya ce su wane ne a cikin ƴan uwana waɗanda idan na sadar da zumunta zan samu lada, idan kuma na ƙi ba za a rubuta min lada ba. To, na farko ya kamata shi mai wannan tambayar san menene zumunta, menene ake nufi da zumunci. Saboda cikin tambayarsa na fuskanci akwai rashin fahimtar me ya sada zumunci. Sada zumunci shi ne ka taimaka wa danginka na kusa, wanda nasaba ta haɗa ka da shi, wanda wato rahim haihuwa ta haɗa ku, kuna da dangantaka ta haihuwa, ita ce dangantaka ta nasaba, wanda suke ƴan uwanka na kusa ko kuma na nesa, ƴan uwanka ko ƴan uwan babbanninka ko ƴan uwanka, waɗannan duk suna cikin al'arham. Al'arham ba wai sai wanda kake da gadansa ba ko yake da gadanka, dukkan wani wanda yake wato rahim nasaba ta haɗa ku. Aka bi za ka ga cewa akwai inda kuka tike a kakanni, to wannan ɗan uwanka ne, illa iyaka akwai na kusa akwai na nesa, akwai wanda kusancin yana da kusanci sosai, akwai kuma wanda akwai tazara. To, amma dai duka ƴan uwa ne, wanda Allah ta'ala ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah. Sannan abinda ake nufi da sada zumuncin wato shine taimaka musu lokacin da suke da bukata. Akwai haƙoƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na musulmi ne akan musulmi, ya amsa sallamarsa, in ya atishawa ya ce alhamdulillah, ya masa addu'a ya ce yarhamukallah, idan ba shi da lafiya ya je ya dubo shi, idan an ce ya rasu ya je ya halarci jana'izarsa. To, duk sanda wani abu ya taso na yana neman a taimaka masa, kuma kana da ikon da zaka iya taimaka masa, to ka taimaka masa akan wannan. Wannan shine sada zumunci. Ba wai kawai ana nufin sada zumunci ka rika ziyarar mutum a gida ba, ziyara wani bangare ne na sada zumunci, amma ba wai shine hakikanin abin da ake nufi da sada zumunci ba. Da yawa mu muna fahimtar sada zumunci shine ka rika kai ziyara wurin dan uwanka akai-akai, in kai haka ka sada zumunci. Idan kuma baka zama mai yawan kai ziyarce-ziyarce ba, to baka da sada zumunci. Wannan ba shine abin da sada zumunci yake nufi ba. Sai ka ga wasu akwai kokarin ziyara amma babu taimako, bini-bini ya kai wa dan uwansa ziyara, amma da wani abu zai taso ne ya taimaka masa, kuma yana da ikon taimaka masa, anan sai ka kasa masa. to kaga wannan bai sada zumunci ba, koda yafi kowa zuwa ziyara. Idan da a ce yana yin wasu ayyuka ko yana yawan tafiye-tafiye ko shagalta da wasu abubuwan da ba za su ba shi dama ba ya je, watakila sai a wata biyu a wata uku, watakila ma ba su haɗu ba, amma da zarar ya ji wani abu nan da nan ya motsa, da zarar ya ji baya da lafiya zai je ya dubo shi, ko yana buƙatar wani tallafi nan da nan zai aika masa, ko ya je da kansa ya kai masa. To wannan bai sada zumunci ne, ko da ko bai kasance mai yawan ziyara ba, da kuma zai kasance mai yawan kai ziyarce-ziyarce, amma duk sanda wanda ya taimako ya taso ya noke, to wannan ba mai sada zumunci ba ne. Akwai lokacin da mahaifiyar Nana Asma binti Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha, ba musulma bace, ita a Makka take da zama, tunda ba musulma bace ba ta yi hijira ta biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma ba sa tare da sayyidina Abu Bakar, tuni auren ya rabu. Haka ita tana zaune a Makka cikin ƴan uwanta mushrikai, ita kuma Asma'u radiyallahu ta'ala anha saboda musulma ce tana tare da mahaifinta a Madina. Wata rana bukata ta matsawa ita mahaifiyarta, ta tuna da ƴarta Asma'u ta zo Madina tana neman taimakonta akan bukatarta. Shine sai ta ce, to ba zan yi wani abu ba sai na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in san dangantakata da ke a yanzu. Shine ta ce ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta gaya masa cewa mahaifiyata ta zo kuma mushrika ce, ta nemi in taimaka mata. Afa asiluha? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sili ummaki, sili ummaki. Ana in ka dubi siyakin ba ziyara za ta kai mata ba, taimako ta zo nema. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sada zumuncin mahaifiyarki. Saboda shi taimakawa wanda yake cikin bukata dan uwa shine hakikarin sada zumunci. Saboda haka anan tambayar da yake yi cewa wane ne in ya rika zuwa wajen su, wane ne in ya rika baya zuwa wajen su, wannan duk ba ita ce abin tambaya ba. Wane ne ya kamata ka taimaka? Duk wanda ya bukaci taimako a cikin waɗannan, duk wani wanda kake da nasaba ta hada ku da shi, ta kusa ko ta nesa, kun haɗu a iyaye, kun haɗu a kakanni, to na ɗan uwanka ne na rahim, duk lokacin da wani abu ya tashi ana buƙatar taimako kuma kana da ikon taimakawa, to sai ka taimaka masa. Wannan yana tambaya game da ringing tone. Wannan mun sha magana a kansa, cewa mutum ya sa Al-Qur'ani a ciki tare da cewa an bugo waya ba ruwan shi da ayan nan da ake karantawa, an kai ƙarshe ko ba kai ƙarshe ba, shi dai zai kokari ya yanke domin ya daga waya ya ji mai kiransa. Ce wannan bai dace ba, baya daga cikin ladabi ga Al-Qur'ani, baya cikin girmamawa ga Al-Qur'ani. Yana da kyau musulmi ya zama mai girmamawa ga Al-Qur'ani. Waman yu'azzim sha'irallah fa innaha min taqwal qulub. Wanda duk ya girmama abubuwan bauta na Ubangiji, Al-Qur'ani yana cikin sha'irallah. To wannan yana daga cikin abin da yake tsoron Allah da ke zuciya. Saboda haka baya daga cikin girmama Al-Qur'ani ka mai da shi kawai mai sanar da kai an bugo maka waya. Saboda haka in ka ji ayoyin Al-Qur'ani suna tashi, to kokarinka kawai ka je ka ji waye yake kiranka, ba wai abinda Al-Qur'ani yake ake karanta a ciki kake ji ba. Al-Qur'ani an saukar da shi domin a yi tadabburi cikin ayoyinsa, ana karantawa kana kasa kunne, idza qura'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. To kai nan ba sauraron kake so kai ba, katse shi zaka yi. Wato ya zama in ana karanta maka Qur'ani ta wayar ka katse shi ka saurari mai kiranka, maimakon ka tsaya ka saurari shi Al-Qur'ani. So haka wannan bai dace ba. Duk wani abin da ya kamata a girmama shi, to ya kamata kai ya zama alama ce ta ana kiranka, ka sa sallama, wannan babu komai. Hatta addu'a ana Allahumma kayanki, rabbana kayanki, ba girmama Allah a ciki. Amma dan ka sa sallama, wannan ba wani abu. Sai wanda yake tambaya game da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala mayaminis saff, ala mayaminis sufufi. Hadisin da ya ce Allah da mala'iku suna salati ko suna addu'a ga waɗanda suke daman sahu. Shine yake cewa Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin a cikin tafsirinsa, kuma shin wannan yana nuna cewa kenan ana fara sahu ne daga gefen dama? Wannan hadisi na farko ya kamata ka fahimta hadisi ne dhaifi, hadisi ne da bai inganta ba da wannan lafazin. Hadisin Aisha ne radiyallahu ta'ala anha, wanda Abu Dawud ya ruwaito shi, Ibn Hibban ya ruwaito shi, Ibn Majah ya ruwaito shi. Hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, yadda lafazinsa sahihi yake, inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf. Wannan shine riwayar ingantacciya kamar yadda Baihaqi yake cewa al-mahfuz, wannan lafazin duk waɗanda suka ruwaito hadisin daga Hisham ibn Urwa sun ruwaito shi ne da wannan lafazin. An samu wanda ya saba ya kawo shi da wannan lafazin da kai kafa ambace shi, amma lafazin sahihi shine yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf, wato Allah da mala'ikunsa suna addu'a suna salati ga waɗanda suke hada sahu. Wannan shine sahihi, ba wannan lafazin ba. Duk wanda ya inganta shi da wannan lafazin to ya kuskure, ko da kaga wani ya ce hasan ne. In ka koma takhrijin da Sheikh Nasiruddin Albani ya yi wa dhaif Sunan Abi Daud, zaka ga dogon bayani akai, kuma al-Imam al-Baihaqi ya riga shi cewa wannan hadisi, wannan lafazin nabi shine al-mahfuz, saboda haka aka sansa shaz ne, shaz kuma hadisi ne dhaif. Akwai wani hadisin dhaif, idan har zaka ce hadisi dhaif ana aiki da shi, to sai a baka wani hadisin kuma da ya saba masa, shi ma dhaif ne. Saboda haka dhaifin ka da wani dhaifi sai kaga wanne ne zaka iya dauka kamar wanne. Akwai dhaifi da yake cewa hadisi dhaifi da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ammara maisaratal masjidi kutiba lahu kiflani min al-ajr. Man ammara maisaratal masjid, wanda ya raya bangaren hagu na masallaci, to za a rubuta masa lada biyu, wato za a rubuta masa kasan, za a bashi kasan lada guda biyu. An ce dalilin wannan hadisi yadda lafazinsa ya zo, yadda sababin wurudinsa ya zo, cewa da farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga waɗanda suke tsayawa a dama, daman liman, sai ya ga kula duk sanda aka zo sallah daman liman ci take cika, amma hagun ba a tsayawa a nan, to shine sai ya ce man amara mai saratul masjid. To amma duka hadisan dhaifai ne, da wannan da wancan, saboda ka in za ka ɗau dhaifan duka biyu sai ka haɗa su biyu, bai kamata ka ɗau ɗaya dhaifin ba ka bar ɗaya, sai ka ɗau kuma man amara mai saratul masjid kutiba lahu kiflani. Baya dacewa a bar hagu ba kowa a yi ta tsayawa a dama, dole dai za a tsaya a hagu. In ka ma ce daga dama za ka faro, to ai dole dai hagun za ta abin nan. Shi kenan, in ka ce wanda yake hagun shi ake wa daman shi ake wa salati banda wanda yake hagu, to in wani ya zo sai ya tsaya sai an cika sai ya dawo, shi ma ya kada idan ya samu salati, tunda shi na nan hagu an ce ba za a yi masa salati ba, to shi me ya yi da ba za a yi masa salati ba? Saboda haka abinda dai ake bukata shine ya zamana an sanya liman a tsakiya. Akwai hadisin da yace wasitul imam wasuddul khalal, shi ma yana da rauni. Wasitul imam, ku sanya liman a tsakiya, yayin da za ku yi sahu ku sa shi shine a tsakiyar ku, ku kuma toshe dukkan wata kafa, to shi ba wannan hadisin bai inganta ba. Abinda hadisin da ya inganta shine hadisin liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha, masu hankali ko masu ilimi daga cikin ku su zama suna bi na, wato su zama dabdani. Kaga ashe wanda zai hada, za a fara sahu za a fara shi daga bayan liman ne, ba wai daga can gefe ba, tunda idan har daga can gefe za a fara sahu, liman yana tsakiya can ana gefen masallaci, kaga babu wala'ul imam, ba abi liman a bayan sa ba kenan, an koma gefen sa ne. Saboda haka a tsakiya ake farawa, in aka fara a tsakiya nan da nan ya zama duk daidai, to sai ka koma hagun. Amma idan a daman kai, in daman ku ya zama ya fi yawa nan hagun ba kowa, to nan ya kamata ka da hagun, ba a yi ta yin can a bar nan ba kowa ba. Ina ga babban tambayoyin haka nan, mu shiga karatunmu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
أما الغلام
فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
الله تعالى يقول وأما الغلام كما أما والنيار فكان أبواه مؤمنين إيا ينسبيو سنكسن شي مؤمنين فخشينا سي مكا جسورا أن يرهقهما طغيانا ya ainihin jefa musu shishige wa kufran da kafirci fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma sai muka so ubangijin su ya canza musu khairan minhu zakatan wanda yafi shi tsarki wa aqrab ruhma yafi shi kusa da sada zumunci kamar yadda jiya muka fara al-khadir alayhi salam yanzu yana yiwa Nabi Musa alayhi salam bayanin dalilan da ya aikata abubuwan da ya aikata a baya wanda Nabi Musa alayhi salam bai san dalilin waɗannan aiki ayyuka ba bai san asbab din su ba saboda haka yaga a zahirin su abubuwa ne da su saba wa shari'a shi yasa sai ya magana yanzu lokaci yayi tun da rabuwa an zo a rabu to shine zai gaya masa abubuwan da suka faru da dalilan da yasa har yayi abin da yayi ya gaya masa dangane da jirgin ruwa ga abin da yasa ya lalata jirgin ruwan ta hanyar fasa huda shi saboda a gaban sa akwai wani mugun sarki yana kwacewa mutane jirgin ruwan su idan yana idan lafiyayye ne dan kuma ba lafiyayye bane zai bar shi ya wuce dan haka sai ya huda shi dan idan sun zo a basu su wuce ba tare da an kwace musu nasu jirgin ruwan ba saboda haka kaga yayi haka ne don ya kubutar musu da dukiyar su daga muguntar ko wannan mugun sarki sannan sai ya ce wa ammal gulamu amma shi wannan yaron shi kuma da ka gana kayar da shi na yanka shi na murɗe wuyansa ce fakana abawahu mu'minai ne iyayensa biyu mu'minai ne wannan ita ce ƙira'a saba'iyya wanda duka makaranta alƙur'ani haka suke karantawa akwai ƙira'a da ake jingina Ubay ibn Ka'ab da Ibn Abbas sun ce suna karantawa cewa wa ammal gulam fakana kafiran wa kana abawahu mu'minain fakana kafiran wa kana abawahu mu'minain to wannan bata tabbata a matsayin qira'a ba tunda qira'a ana bukata sai an samu tawaturi kafin ta zama qira'a don haka bata daga cikin abin da aka shigar da shi a matsayin alqur'ani shi yasa wasu malamai suka ce ko shi Ubay ibn Ka'ab yana fadar wannan ne a matsayin fassara amma ba a matsayin qira'a ba yana fadar sa a matsayin fassara saboda da shi aka tattara alqur'ani ai yana nan aka tattara alqur'ani su ba bai kawo wannan an sa a cikin alqur'ani ba wanda da a ce akwai wannan a ciki to tabbas zai shigo cikin alqur'anin don babu abin da ya sare na alqur'ani wanda babu shi don haka wannan kalma da yake karawa fa kana kafiran tafsiri ne kuma daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka jita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ammal gulam fatubi'a yawma tubi'a kafiran amma shi wannan yaron tun lokacin da aka halice shi Allah ya halice shi kafiri ne zuciyarsa zuciyar kafirai ce saboda haka ke kasasshiyar zuciya ce da take cike da mugunta zuciya ce da take cike da jahilci da barin ya za a yi barna don haka idan har ya girma to zai kasance cikin manyan mabarnata zai zama cikin mabarnata kuma ba barnar za ta tsaya akan mutane waɗanda suke na nesa ba har iyayensa da suka yi sanadiyar samuwarsa sai ta shafe su kuma ga su mu'minai ne ya kamata kada a yi abin da zai shafe su kuma ta inda ma zai cutar da su ba wai cutarwa ce ta ya cutar da su ta fuskar dukiyarsu ba ko wani abu a'a zai cutar da su ta fuskar addininsu ma saboda suna da tsananin suna tsananin kaunarsa suna son shi kamar yadda ya gabata a baya cewa yaro ne kyakkyawa da ɗabi'ar irin wannan kuma za ka samu iyayensa suna son shi a cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana abawahu qad atafa alaihi, iyayensa suna tausaya masa, wato suna matukar tausayin sa, suna san shi. Manzo Allah yace falau annahu adraka arhaqahuma tughyanun wa kufra, to da ya girma ya kai manzalin mutum yayi karfi, to zai tirsasa musu kafirci da wuce iyaka. Akwai ruwayoyi da ake ruwaitowa cewa wai yana zuwa yana sato kayan mutane da kawo musu ne suna karba, saboda haka zai iya shefa su cikin kafirci ta wannan hanyar. Wannan ruwaya duk bata inganta ba. Abinda ya inganta dai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyayensa suna matukar san shi, suna matukar tausayin sa. Da a ce ya girma gashi kuma zuciyarsa zuciya ce ta kafirci, to da shikenan zai ja iyayensa zuwa ga kafirci. Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin littafinsa al-Mufhim karkashin wannan hadisi yake cewa ai ahabbahu, iyayensa sun so shi matuka, wa aqbala alaihi bi shafaqatihima, duk gaba ɗaya sun bada hankalinsu akan shi wajen tausaya masa, wa hunuwihima, da jin tausayinsa. Fa khafa al-Khadiru lamma a'lamahu Allahu ta'ala bi ma'ali halihi an in annahu in aisha lahuma hatta yakbura. Khadir, saboda abinda Allah ta'ala ya sanar da shi na yadda ƙarshen al'amarin yaron zai kasance, wato zai zama yaro ne kafiri, wato abugu, to da Allah ta'ala ya sanar da Khadir wannan cewa in yaron nan ya girma, wa yastaqilla bi nafsihi, ya zama na ya zama yana cin gashin kansa, yanzu baya buƙatar taimakon kowa, jabarahuma bi hukmi mahabbatihi ma lahu an yuti'ahu, haka zai iya tirsasa su saboda irin yadda suke son shi, soyayyar da suke masa, hatta kai su yadda da abinda zai rika zuwa musu da shi, kuma wannan abin kafirci ne. Wa yuwafiqahu ala ma yasduru anhu min al-kufr wal fasad, su rika goyen bayansa akan abinda zai rika aikatawa na kafirci da banna. Fa yakfurani bidhalika, sai su kafirta da wannan. To jin kada haka ta faru, Ubangiji ta'ala ya sanar da Khadir alayhi salam cewa yaron nan ya kamata ya kashe shi. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, sai muka ji tsoron, mun ce wannan fakhashina karashin maganar Khadir ce, wannan ita ce maganar da tafi inganci cikin maganganun malaman tafsiri, shi gaba da maganar shi Khadir ne alayhi salam, ce fakhashina, sai muka ji tsoro in ji shi, ba Allah ne ya ce fakhashina ba, don Allah ba ya ji tsoron kowa. An yurhiqahuma tughyanan wa kufra, kada ya tirsasa musu fadawa cikin kafirci, shishigi da kafirci, wato kada ya jefa su cikin shigi da kafirci ta hanyar su rika goyen bayansa akan abinda zai rika zuwa da shi na kafirci da na zalunci, da kuma wannan ya kai su ga fadawa cikin kafirci. Wasu malamai sun fassara fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, wato kada ya gallabe su da kafircin su da zaluncinsa, wato bayan sun zama iyayensa ne wanda su suka yi sanadiyar samuwarsa, suka tarbiyance shi, suka wahala a kansa, bayan shi kuma ya girma ya kasance saboda kafircinsa da zaluncinsa har ya gallabe su, ya addabe su, ya hana musu hutu, ya hana musu sakat. To wasu sun fassara shi da wannan, to amma mafi yawancin malaman tafsiri abinda suka fassara fakhashina an yurhiqahuma shi ne ya jefa su su karan kansu iyayen cikin kafirci, ya jefa su cikin yadda da zalunci. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma, sai muka yi nufi, in ji shi Khadir wannan shi zai ƙara nuna maka cewa fakhashina din can maganar sa ce. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma, tunda Allah ba zai ce fa aradna an yubdilahuma ba, haka shi Khadir shi yake cewa sai muka nufi Ubangijin su ya canza musu, khairan minhu zakatan, wanda ya fi shi tsarki, wato wanda yake mai addini. Wasu malamai sun fassara kamar Ibn Abbas ya fassara zakatan da cewa ana nufin mai addini, wasu kuma suka ce zakatan, wanda su ne mafi yawan malaman tafsiri, ana nufin wanda yake mai tsarkakakken halaye, mai tsarkakakken zuciya, babu zunubi da babu san zunubi da san laifi a cikin zuciyarsa. Don haka Ubangiji ta'ala ya yi musu wannan canji, don haka Allah ta'ala ya dauke musu shi, sai ya ba su wani wanda yake ya fi shi halin kwarai, ya fi shi kirki. Alkur'ani bai gaya mana yaya aka yi canjin ba, kuma me aka samu, namiji ne ko mace, duk da cewa malamai tafsiri sun faɗaɗa zance bisa wasu ruwayoyi waɗanda ba ingantattu ba ko kuma ba ruwayoyi waɗanda suke zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, cewa a lokacin da aka kashe shi mahaifiyarsa na da wani cikin, sai ta haifi yarinya, wannan yarinya sai ta haifa ta auri wani wanda ta hanyar ta aka haifi annabawa da yawa. To wannan duk bai inganta ba. Abinda dai muka sani shine Allah ta'ala ya ce mana zai canza musu da wani wanda ya fi shi tsarki, ya fi su kuma aqraba ruhman, ya fi shi kusa da sada zumunci, wato kula da iyayensa da taimaka musu, ko kuma aqraba ruhman, ya fi wato kusa da tausayi ga iyayensa. Na'am.
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
To dangane da waccan ayar da muka wuce, shin ayar tana nuna kenan dukkan wani wanda ake tsammanin zai yi barna amma bai yi ba ayi maganinsa, a ce wannan an hango an gano cewa in aka bashi zai zama mabarnaci, don haka ya kamata a dau mataki a kansa? Ayar ba ta nuna haka, sai dai idan mutum annabi ne shi, ana yi masa wahayi kamar yadda ake wa Khadir wahayi, to in an masa wahayi to wannan zai iya yi. Amma dai haka kawai mutum ya bushi iska ya ce ga wani can ina tsammanin zai yi laifi, ba za a yi masa hukunci, ba a yi wa mutum hukunci kawai saboda ana tunanin zai yi laifi, bai yi ba, kawai tunani ake zai yi, ce mun ga take-takensa, in ba ka kyale shi to zai zama mana matsala, gara mu riga shi ɗaukan mataki a kansa. A'a, ita shari'a, na'am, in ka ga alamu zai yi laifi to ka yi ƙoƙari yadda ba zai yi laifin ba, amma ba ka hukunta shi ba, ka kama shi bai yi laifin ba ka ce ka hukunta shi, ka ga yana wasu shirye-shiryen da kasan cewa zai iya yin wani abu, to ana iya hana shi a dakatar da shi kai wannan laifin. In an gano akwai wasu abubuwa ma da za a iya hukunta shi a kansu wanda ya yi na laifi sai a hukunta shi, amma ba abinda ake zargin zai yi ba bai yi ba. Shi ya sa lokacin da wani bakharije khawarije ana kiran shi Najdatul Haruri ya rubuta Abdullahi dan Abbas, musan khawarij yadda suka shahara da kashe mutane, su kashe musulmi su bar wanda ba musulmi ba, to sai suka wani ana kiran shi Najdatul Haruri, yana daga cikin shugabanninsu, sai ya rubuta Abdullahi dan Abbas me ya hukuncin muna iya mu kashe yara, wato in sun zo operation su hada da manya da yara duk su kashe, sai ya rubuta masa wai saboda shi ma Khadir ya kashe yaro saboda ana tsammanin in ya girma kafiri zai zama, to waɗannan tunda mun yi wa iyayensu hukuncin kafirci to mun zo mu hada da ƴaƴansu ma duk mu kashe saboda su ma in sun girma kafiran za su zama kamar iyayensu. Shine sai Abdullahi dan Abbas ya rubuta masa yace idan kana da wato ana sanar da kai irin yadda ake sanar da Khadir ka iya kashewa, kaga kamar da ya gaya masa cewa wannan ba aikin ka ba, aikin Allah ne. Shi ma Khadir ba haka kawai yayi ba, kamar yadda zamu gani a ayar gaba, ba haka kawai ya bushi iska kawai ya kama yin abin da ya ga dama ba. Saboda haka wannan baya halatta ka ce zaka dau wani mataki akan mutumin da kake zargi zai yi maka laifi, kai ka riga shi masa laifi, wannan ba daidai bane. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini, yace amma shi wannan garo ya kasance na wasu yara ne guda biyu, yatimaini fil madinati, marayu a wannan birnin, wa kana tahtahu kanzun lahuma, a ƙarƙashin sa kuma akwai wata taskar dukiya tasu, wa kana abuhuma salihan, baban su kuma ya kasance mutumin kirki ne, fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma, sai ubangijinka ya nufi su isa matukar, wato su kai matukar, wato gajiyar karfin su, wa yastakhrija kanzahuma, su kai ganiyar karfin su su fitar da dukiyar su, rahmatan min rabbika, kuma wannan duka rahama ce daga ubangijinka, wa ma fa'altuhu an amri, kuma ban yi shi da gaban kaina ba, wato da radin kaina. Zalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sabra, wannan shi ne fassarar abinda ka kasa haƙuri a kansa. To sai ya dawo kuma yana gaya masa dalilin da ya sa ya tada wannan garin, bayan kuwa gashi mutanen alƙaryar sun ƙi ba su wato baƙunta, sun ƙi karɓa su a matsayin baƙi, amma kuma gashi ya musu wani aiki wanda da ya ga dama da wannan aikin da zai yi musu sai su biya shi a kansa su samu abin da za su yi abinci. To shi ne yake gaya masa, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini, wannan katangar da ka gana tayar ta wasu yara ne guda biyu, yatimaini marayu, yara ne marayu. Al-yatim, maraya a cikin mutane shi ne wanda ya rasa mahaifinsa kafin ya balaga, wato wanda mahaifinsa ya rasu shi ko bai balaga ba, to wannan shi ake kiran shi yatim. A cikin dabbobi kuma wanda ya rasa mahaifiyarsa, kaza aka ce wanda ya rasa mahaifinsa kaga ai tunda idan ya san mahaifin nasa ba. A cikin mutane wanda ya rasa abin nan mahaifinsa, ko da mahaifiyarsa na da rai, shi ma kuma kafin ya kai munzalin mutum, in ya isa ya zama baligi, to shi kenan ya isa lokacin da zai iya riƙe kansa, zai iya zuwa kasuwa, zai iya nema wa kansa abinci. In an taimaka masa, an taimaka wa kamar yadda ake taimaka wa sauran masu bukata ne kawai, amma ba da sunan maraici ba, duk da cewa mu nan maraici baya da ƙarshe, sai ka ga mutum gamjeje amma sunan shi maraya, shi ai maraya ne wallahi, ya rasa babansa da babarsa, ka ga mace ta yi aure ta hayayyafa amma a ce ai maraidiya ce. To wannan istilahi ne namu kawai na Bahaushe, amma a shar'ance ba wannan ne maraya ba. Maraya shi ne yaro karami, shi yasa aka ƙara da gulamai ne, yatimai ne, waɗanda suke marayu ne su biyu, sun rasa mahaifinsu. Fil madinati, a cikin birni, a cikin wannan birnin, idan ba mu manta ba, a farkon aya alƙarya aka kira wannan garin, hatta ataya ahla qaryatin istata ma ahlaha, cewa aka ataya ahla qaryatin, suka zo ga wasu mutanen alƙarya. To amma kuma a nan sai aka ce, wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati, can alƙarya nan kuma al-Madina birni. To shi ne malamai suka ce can, tunda ana maganar wasu miyagun mutane ne a garin, wanda har sun ƙi taimako, ga su sun shahara da ruwa, ga sun shahara da miyagun halaye, to wannan shi yasa aka kira ta alƙarya. Kuma alƙaryar ce tunda ɗan ƙaramin gari ne, duk da cewa akwai mutane a ciki, amma ɗan ƙaramin gari ne, shi yasa ma har suka iya bin gida-gida suna neman taimako ba su samu ba. Nan kuma an kirawo ta da al-Madina saboda maganar yaran kirki, maganar ubansu na kirki da aka yi a ciki, cewa kana abuhuma salihan, wannan kirki, wannan uba na kirki shi ne ya sa wurin garin ya koma Madina. Wani abin da zai karantar da mu shi ne, gari duk yadda ya kai ga zama birni, idan ya kasance mutanen cikinsu ba mutanen kwarai ba ne, ba mutane ne na Allah ba, to a wurin Allah wannan ƙauye ne. Ƙauye kuma duk yadda ya kai ga zama ƙauye, idan mutanen cikinsa mutanen kirki ne, to birni ne. Saboda haka birnin takar a nan ta kasancewar ubansu mutumin kirki ne. Saboda haka sai Ubangiji Ta'ala ya canza wa garin suna daga alƙarya, sai ya maida shi me? Sai ya maida shi Madina. Saboda ubansu ya mutumin kirki, ana magana. Can kuma tunda magana miyagun mutane ake, sai aka kira garin alƙarya. Saboda haka duk gari da ya kai ga ci gaba da gine-gine da kayan zamani, matukar dai ba abin Allah a wannan garin, mu a wajenmu a ƙauye ne. Gari kuma duk yadda ya kai ga zama ƙauye, in dai akwai ana bin Allah, to wannan gari birni ne. Ce wa kana tahtahu kanzun lahuma, a ƙarƙashin wannan garin, a ƙarƙashin wannan katangar akwai dukiya, akwai taskar dukiya lahuma ta su waɗannan yaran, wato akwai dukiya da take tasu ce ubansu ya binne musu saboda haka dukiyar su ce ta gado, ko ku a tun ma suna da rai ya nuna musu cewa wannan dukiyar su ce, amma yara ne kanana ba za su iya fito da wannan dukiya ba. Wa kana abuhuma saliha, ubansu ko mutumin kwarai ne. Wannan dukiya da yawa daga cikin malamai sun ce dukiya ce da ta shafi azab wal fidda, wato zinari da azurfa, zinari ne da azurfa, wato kuɗi ne. Wasu kuma daga cikin malamai kamar Abdullahi dan Abbas ya inganta daga gare shi yana cewa ma kana zahaban wala fiddatan walakin kana suhufa ilmin, ba zinari bane ba azurfa bace, a'a littattafai ne na ilimi, wato littattafan ilimi ne a ƙarƙashin abin nan din. Wannan ya inganta zuwa ga Abdullahi dan Abbas, amma yawancin malamai sun ce alkanzu daman larabcin akai talaki ana nufin dukiya, taskar dukiya. Wasu daga cikin malamai suka ce a haɗa biyun mana, a ce taskar dukiya ce da kuma takardu na ilimi. To amma idan muka dubi magana shi Ibn Abbas ce wai ma kana zahaban wala fidda, shi ya kore kasancewar su zinari da azurfa, saboda haka ko dai ka dau magana Ibn Abbas ko ka dau magana sauran jumhur, da magana jumhur ana ita ce tafi kusa da lafazin abin nan, kuma ita ce tafi kusa da dabi'ar mutanen, wato mutanen da suke miyagu littafan ilimi ba su dame su ba, abinda zai fi damun su shine dukiya. Saboda haka ita ce da zarar a ce wannan garu ya faɗi, to za su yi mata za su dakawa wasu akanta, za su kwashe ta, amma idan littafan ilimi ne ba lalle ne su damu da su ba saboda irin yanayinsu. Allah ya ce wa kana abuhuma saliha, kuma mahaifinsu ya kasance mutumin kirki ne. Mahaifinsu a nan zahiri ya fi zama mahaifi ne na kusa, wato wanda ya haife su. Akwai waɗanda suke cewa kakansu ne, wani su ce ma kakansu ne na uku ko na biyar, amma duk wannan magana ce a zahiri. Aka ce abuhuma ana nufin ubansu wanda yake mahaifinsu, saliha mutumin kirki ne. A nan wasu sun yi ta ƙoƙarin a faɗi sunansa, a bayyana shi ya sunansa yake, to amma duk wannan ba shi da wani fa'ida, kuma babu wani abin da ya inganta dangane da bayanin sunansa. Allah dai ya gaya mana cewa mahaifinsu mutumin kirki ne, kuma wannan shine abin da ayar take so, ake so a fito mana da shi, a nuna mana cewa kirkin mutum na yin tasiri har ga 'ya'yansa, wato Ubangiji ta'ala na kula da 'ya'yansa saboda kirkinsa. Idan kana son Allah ta'ala ya kula da zurriyarka bayan rasuwarka, to ka zama mutumin kirki a rayuwarka, ka zama na Allah, to sai Ubangiji ta'ala ya kula da 'ya'yanka. Allah ta'ala yana cewa falyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida, wadanda suke barin 'ya'ya kanana suna jin tsoron abinda zai biyo baya in sun mutu sun bar su, to ci tsoron Allah. Idan ka ji tsoron Allah, Ubangiji ta'ala sai ya tsare maka 'ya'yanka, koda kuwa ka bar su dugu-dugu ba su kai munzalin su mallaki kansu ba ko su iya yi wa kansu wani abu. Matuƙar za ka ji tsoron Allah, to Ubangiji ta'ala zai tsare maka wannan zurriyar taka. Muhammad ibn al-Munkadir tabi'i ne, yana cewa inna Allah yahfazu 'abdahu al-mu'min fi waladihi wa waladi waladihi wa fi zurriyatihi wa fi duwairati hawlahu. Allah ta'ala na tsare wato bawansa mu'mini cikin lamarin 'ya'yansa da 'ya'yan 'ya'yansa ma, wato har jikokinsa, wa fi zurriyati, kai har zurriyarsa ma, ba wai jikokinsa ba, har ta taba kunnansa, har inhihinsa, duk Ubangiji na iya tsare masa su. Wa fi duwairati hawlahu, kai hatta unguwar da yake, Ubangiji ta'ala sai ya taimaka, su yanzu waɗannan ba sun samu an tayar katangar da ita ce ganuwar garinsu ba, saboda alherin wannan mutum. Saboda haka idan mutum ya zanna kirki, to tasirin wannan salahar tashi tana iya yi ta yana su, ba gare shi kadai ba, ga 'ya'yansa ba, har ga jikokinsa, har ga jikokin 'ya'yansa, har ga zurriyarsa ma gaba daya, kai hatta ga inda wato inda yake, Ubangiji ta'ala ya rika taimaka ma gurin a dalilinsa. An ruwaito cewa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, kun san yadda khawarijawa suke kafirta babansa, suke kafirta duk wanda yake tare da babansa. Khawarij waɗanda suka yi wa sayyidina Ali tawaye suka ce ya yadda da wani hukunci ba na Allah ba, ya yadda da hukuncin mutane, don haka ya kafirta. Sayyidina Muawiya shi ma ya kafirta. Suka koma suna yakar Sayyidina Ali da duk wanda yake tare da shi, suna yakar Muawiya da duk wanda yake tare da shi, suna yakar dukkan musulmi ma. Su kadai ne suke mutanen kirki musulmi. To wata rana Al-Hasan ibn Ali, wanda shi ne dan Sayyidina Ali, kun san bayan da za a yi su taba uban su kyale shi, shi ma duk hukuncin san hukuncin mahaifinsa tunda yana tare da mahaifinsa. Kuma kun san Al-Hasan ibn Ali shi ne ya sauka daga kujerar mulki ya bawa Muawiya. Muawiya kuma kafiri ne a gurinsu, kaga kenan ya sauka daga kujerar mulki ya bawa kafiri, kaga shi ma ya kafirta. To shi ne sai shi Al-Hasan ibn Ali sai yake cewa wani da ya haɗu da shi cikin masu irin wannan ra'ayi, sai yake cewa da shi, da wani irin abu ne, da wani dalili ne Allah ta'ala ya tsare dukiyar yaran nan biyu marayu, wanda Allah ta'ala ya ba mu labarinsu, wani dalili ne yasa Allah ya tsare musu dukiyarsu? Sai wannan bakhawariji sai ya ce bi salahi abihim, saboda kirkin mahaifinsu, saboda mahaifinsu mutumin kirki ne. Sai ya ce da shi fa abi wa jaddi khairun minhu, to da babana da kakana, yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun fi wannan shi da aka tsare dukiyarsu. Mu ba za ku yadda cewa Allah ya tsare mu ba? Mu ma ku tsare namu mutuncin? Idan har Allah ya tsare mutuncin waɗancan yara saboda kirkin mahaifinsu, mahaifina da kakana duk mutanen kirki ne kuma sun fi wancan, to ni sai zamana da ni da sauran waɗanda suke dangi na Allah ba zai tsare mu saboda wannan? To sai wannan bakhariji sai ce wai an ba'ana Allahu ta'ala annakum qaumun khasimun, mu fa dama Allah ta'ala ya gaya mana ku dama mutane ne masu jidali, masu jayayya, masu musu, saboda haka ba shi da ansar da zai bashi. Sai dauko aya da Allah ta'ala yake sifanta Quraysh, bal hum qaumun khasimun, Allah ce su ne mutane ne masu jayayya, ce ku Qurayshawa dama Allah ya gaya mana ku mutane ne masu jayayya, masu musuntsiya. Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alaihi a cikin littafinsa As-Siyasatu Shar'iyyah yayi maganar wanda Allah ta'ala ya bashi shugabanci na al'umma, ya tsare amana, ya saba wa san zuciyarsa, ya tsaya ya sauke amanar da Allah ta'ala ya dora masa, bai cutar da talakawansa ba, talakawansa ba su koka da shi ba, yake cewa shi ma Allah ta'ala zai tsare masa iyalansa, zai tsare masa dukiyarsa, zai tsare masa komai nashi a bayansa. Ya ce wanda kuma ya bi son zuciyarsa, ya bi abinda shi yake so ya yi, ba abinda ya kamata ya yi wa al'ummarsa ba, ko abinda yake adalci, ya ce to sai Allah ta'ala ya yi masa uquba bi naqidi qasdihi, wato sabanin abin da yake nufi. Idan aka bashi dukiyar al'umma maimakon ya yi wa al'umma aiki da ita ya danne ta, yi rubda ciki a kanta, yana nufin shi ya ci bayansa ‘ya’yansa su ci, to sai Allah ta'ala ya yi masa mu'amala da akasin abin da yake nufi. Fayuzillu ahlahu, sai Allah ta'ala ya kaskantar da iyalansa a bayansa. Wa yuzhibu malahu, ya tafiyar da dukiyar tashi. Yace akwai hikaya mashhuriya a wannan babin, yace wani daga cikin sarakunan Banu al-Abbas, wani sarakunan daular Abbasiya, ya tambayi wani malami, yake cewa ya bashi wani hadisi ko wani labari wanda ya ji daga wajen malamansa wanda ya riska. Sai yake cewa ya riski Umar ibn Abdul Aziz, kun san Umar ibn Abdul Aziz khalifa ne daga cikin sarakunan Banu Umayya, kuma wanda ake buga misali da adalcinsa, ana kwatanta adalcinsa da adalcin Sayyidina Umar kakansa, har ma wasu suka kai ga cewa ana lissafa shi cikin al-khulafa'u, wato shine na biyar, khamisul khulafa, duk da cewa wannan bai inganta ba. Khilafatur Rashida 30 aman ne, tana karewa ne da Al-Hasan ibn Ali, wannan watanni da yayi yana mulki wata shida, in ka hada shine shekara 30 ta cika. To in akwai na biyar shine Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, saboda haka zaka ce al-khulafa'ur rashiduna su hudu ne, su biyar ne, sai ka ce Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Hasan ibn Ali, shi ma yayi shugabancin amma na wata shida, sannan ya sauka ya barwa Muawiya radiyallahu ta'ala anhu don a samu hadin kai na al'umma. to amma Umar ibn Abdul Aziz yana daga cikin sarakuna waɗanda suke masu adalci da aka yi don ya zo ne lokacin sarauta don haka ya karɓi mulki ne ta hanyar sarauta don haka sai basaraki ne to shine yake cewa ya riski Umar dan Abdul Aziz aka ce da shi ya amiral mu'minin lokacin yana sarki yana rashin lafiya ya zo mutuwa masoyansa ko makusantansa ko fadawansa suka ce ya sarki mu'minai ka bar ƴaƴanka talakawa baka tara musu komai ba baka bas musu komai ba taraka afqarta afwaha barika min hadha almal ka hada ƴaƴanka su ci wannan dukiya da Allah ta'ala ya sanya a hannunka kun san a lokacin sa an samu dukiya sosai dan a lokacin sa ne ma ake yawo da zakka ana neman wanda za a ba kowa yana cewa kai ni ma na fitar da tawa ina neman wazan ba to amma kuma ga ƴaƴanka ka basu su basu tara dukiya ba wa taraktahum fuqara ala shay'a lahum ka basu talakawa babu komai tare da su to sai yana cikin rashin lafiya sai ya ce a kawo masa su adkhiluhum alayku ku shigo min da su sai aka shigo da su ƴaƴa maza su wajen 10 duk cikin su kuma yara ne duk cikin su kanana ne babu wanda ya balaga cikin su da ya gansu sai idan sai ya fashe da kuwa to sai ya kama hawaye sai ya ce da su ya ƴaƴana wallahi ma mana'tukum haqqan huwa lakum ban hana ku haƙin da yake naku ne ba walam akum billazi akhudhu amwalan nas fa adfa'uha lakum bazai yuwa kuma in ebi dukiyar mutane in rika baku haƙin ku ban hana muku ba amma bazai yuwa kuma in rika iba cikin dukiyar talakawa cikin dukiyar al'umma ina baku wa innama antum ahadu rajulaini ku dai za ku zan ɗaya daga cikin mutane guda biyu imma salihun fallahu yatawalla salihin ko dai mutum ya zanna kirki ne a cikin ku to Allah ta'ala na jibantar al'amarin mutumin kirki kamar yadda Allah ya ce inna waliyallah alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin haka in mutumin kirki ne a cikin ku wanda ya tashi ya zama mutumin kirki to Allah zai jibanci lamarin sa wa imma ghayru salih ko kuma mutum ya tashi cikin ku ba na kirki ba fala akhlufu lahu ma yasta'inu bihi ala ma'siyatillah to ba zan bar masa abinda zai rika zuwa yana amfani da shi kan abinda yake saban Allah ba zan bar masa dukiya ita facaka da ita cikin saban Allah ba ko mu an ne yace ku tashi to haka ya koma ga Allah ta'ala ba tare da ya bar musu wani abin kida zo a gani ba to shine shi wannan malami yake gaya ma wannan khalifa na daular Banul Abbas da yake masa tambaya yace na ga ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nasa in an zo za a fita jihadi doki 100 yake bayarwa fi sabilillah ubangiji ta'ala ya azurta su ka duba a lokacin khalifa ne na musulmi tun daga farkon inda dukkan daular musulmi ta kafu har zuwa abin nan har zuwa andalus min aqsal mashriqi ila aqsal maghrib yana sarautar su amma ya bar ƴaƴansa ba tare da wani abu ba aka ce abinda ƴaƴansa suka samu daga cikin dukiyar da ya bari kowannen su ya samu abinda bai kai dirhami 20 ba aqall min 20 dirham dan kuɗi ne kaɗan to sannan yake ce masa kuma na samu wato na yi zamani da wani daga cikin kuma halifofi wanda aka raba dukiyarsa kowane ɗaya daga cikin ƴaƴansa sai da ya samu dinari 600,000 kun ga wancan yana mallakar duniya a lokacin ta musulmi duka amma ƴaƴansa dirhami ƙasa da 20 suka rika samu bayan mutuwarsa amma wannan ya bari ƴaƴansa kowanne sai da ya samu abinda bai kasa dinari 600,000 ba ya ce wala qadra aitu ba'dahum yatakaffafu an-nas amma ƙarshen lamari sai da naga wani daga cikin ƴaƴan nan nashi yana bara yana roƙon mutane to kaga haka ubangiji ta'ala ke tsare mutum in ya zan adali sai ubangiji ta'ala ya tsare shi ya tsare dukiyarsa ya tsare ƴaƴansa in ya zan kuma dukiyar sata ce da dukiyar talakawa ce zai tara yana zaton cewa in ya mutu ƴaƴansa ba su yi talauci ba to ba haka bane ubangiji ta'ala sai ya kaskanta su kaskancin da wani wanda yake talakan da yake karkashin sa bai shiga ba ubangiji ta'ala ya jefa shi saboda haka amana take da girma idan Allah ta'ala ya baka amana to ka kula da ita ka ji tsoron Allah a rayuwarka to ubangiji ta'ala sai ya tsare ka a lokacin rayuwarka wa huwa yatawalla salihin ya tsare ka lokacin da kake da rai sannan bayan ka kuma ubangiji ta'ala ya tsare maka zuriyarka shine yace fa arada rabbuka an yubluga ashuddahuma ubangijin ka ya nufi su isa su kai ga ganiyar karfin su wa yastakhrija kan zahuma, su fito da dukiyarsu da kansu, wato su ture wannan katanga su fito da dukiyarsu su da kansu, wanda inda a ce ta fadi to hakan ba za ta samu ba, karshe mutanen garin ne za su daka wa wasu. Kaga kamar mun ma taimaka musu da muka bar katangar haka, duk da na san labarin abin da yake karkashin katangar nan, mubatta haka nan har ta fadi, kamar ma taimaka musu su ƙara dukiya, bayan kuma ga su maruwata ne. Yace to rahmatan min rabbika, wannan rahma ce daga ubangijinka, yadda ubangijinka ya tarbiyance ka ya rene ka kana maraya, ko kuma hukuncin ka hukuncin maraya, tunda wanda aka jefa shi a cikin ruwa ya tafi kuma ya fada gidan makiyinsa, ubangijinka ya kula da kai ya fito da kai, to haka shi ma ubangijinka ya kula da waɗannan yaran, saboda haka ka tuna baya. Don haka gara in ta yadda wannan katanga koda ba zan karɓi ko kwabo ba, akan in batta ta faɗi yaran nan su cutu. Ya ce wa ma fa'altuhu an amri, kuma wannan al'amarin abin da na aikata ban aikata shi gaban kaina ba, wato ban yi gaban kaina ba. Wannan shi yake nuna cewa ba ra'ayinsa ba ya aiki da shi, ba ijtihadi ba. Wannan shi yake nuna wahayi ne Ubangiji Ta'ala ya masa. Shi yasa waɗanda suka ce annabin Allah ne suka yi hujja da wannan ayar cewa annabi ne, tunda ya ce wa ma fa'altuhu an amri, ba ijtihadi ne ba, kuma canda mun barko Allah Ta'ala ya gaya mana cewa ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Saboda haka kaga ashe duk abin da ya aiki da shi ilimi ne da Allah Ta'ala ya sanar da shi, Allah Ta'ala ya sanar da shi wannan ta hanyar wahayi. Don haka masu cewa ilhama ce kawai aka yi masa, wannan ba daidai ba ne, domin ilhama ba za a zo a yi aiki da ilhami ba, a yi irin wannan aiki da ilhami a lalata kayan wani dukiyar mutum, a yi aiki da ilhama a kashe mutum, ba zai yiwu ba a yi wannan kawai saboda ilhama. Ilhama ba za ta baka, idan ilhama abin da take nufi shi ne ka riƙa jin wani abu a zuciya ka cewa daidai ne, wanda ita ce ilham. To akwai cikin waɗanda suke tafiya bisa tafarkin sufaye, su ma ba dukansu ba, don a cikinsu akwai wanda suka saba, akwai wanda suke cewa mutum zai iya yin aiki da ilhama, wato in aka kinsa masa wasu a wani abu a ransa ya ji cewa abin nan daidai ne, to yana iya aiki da wannan abu ba tare da ya gindaya wannan abin ba akan mizanin shari'a, ya ga ya hau ko ba zai hau ba. To wannan maganar tasu kuskure ce, ilhama ba a aiki da ita, dukkan wani abin da za a kinsa maka ka riƙa jin daidai ne, to ka gindaya shi akan mizanin shari'a tukunna, kaga idan ya hau mizanin shari'a sai kai aiki da shi, amma idan ya saba to kai watsi da shi. Shi yasa mai abin nan wani malami yake cewa yunbazul ilhamu bil ara'i, a'ni bihi ilham al awliya'i. To wali yace an yi masa ilhami, an kinsa masa wani abu, Ubangiji ya masa ilhamar wani abu, yace gashi ku yi aiki da shi, yace ku yi watsi da shi, ku watsar da wannan magana, kar ku dauke ta. Wa qad ra'ahu ba'du man tasawwafa, ce amma wasu daga cikin wanda suke aikin sufanci, suke bin sufanci, sun ga wannan, suna ganin cewa za a aiki da ilhama. Akwai daga cikin su wanda suka saba, akwai Abdulwahab Sha'rani, yana da wani littafi wanda yayi akan kore kafa hujja da ilham, wanda kuma yana daga cikin waɗanda suke bin tafarkin sufanci. Saboda haka ba dukan su bane suka tafi akan wannan. Ubangiji Ta'ala cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, bai ce har sai mun ba mutum ilhama ba, rasulan manzo wanda ake ba wahayi, ce rusulan mubashirin wa munzirin lalla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul, hujja da za ta zama kan mutane shine Allah ya aiko musu manzanni su yi musu gargadi, su yi musu bishara, amma baya ga wannan babu abin da zai zama hujja kuma akan mutane. Ubangiji Ta'ala yana cewa walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza, suka ce ina ma Allah ce walau anna ahlaknahum bi dhunubihim, da a ce za mu halaka su saboda zunubin su, to da ranar gobe kiyama sai su rika cewa ya Ubangiji ai da ka aiko mana da manzo, walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qablihi laqalu ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك, dan me baka aiko mana da manzo ba, ashe kaga manzo shi yake zama hujja, wanda za a yi masa wahayi mahayinsa shi zai zama hujja, amma ba ilhama ba. saboda haka wannan abin da suka gani ba daidai suka gani ba, ce zalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sabra, wannan shine fassarar abin da ka kasa hakuri akan sa. A can baya an ce ma lam tastati, amma ana an ce tasdi an cire ta din, wannan duka ya halatta a lugha, ana cewa tastati ana cewa tasdi, amma wasu sun ce can an kawo ta din ya zama na asqal saboda a lokacin ba a yi masa fassarar ba, sau na biyu ka bi ta'wili ma lam tastati ba a yi masa fassarar ba, saboda haka abin yana nan da nauyi a kansa, amma nan bayan an fassara masa sai aka rage ta, saboda haka sai abin ya zama an rage masa nauyi, sai aka ce zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Amma dai wannan zaka ga cewa dai yadda dabara ce dan a nuna, amma duk kalmomin tastati da tasdi duk ana amfani da su, nan gaba ma za su zo a cikin kissar Zulkarnain a ƙarshen kissar sa, fa mastata'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqba. Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa na daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure, kuma Allah ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.